sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 29 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio na birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji bayani da shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu yayi akan rashin karban sunayen 'yan takarar APC a Zamfara. Muna kuma dauke da rashin shirin Rashid Tai. Muna dauke da sharhin jaridun Najeriya, sai kuma sakonni da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Za a soka da tutoci a gine-ginen gwamnatin Amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin nuna girmamawa ga waɗanda aka yi wa kisan gilla a wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. Shugaba Donald Trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimamin ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankali. Shugaba Trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a duka ofisoshin jakadancin Amurka da kuma ƙananan ofisoshin ayyukan jakadancin na Amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan Afirka. An yi addu'o'i da suka hada kan addinai daban-daban a duk faɗin Amurka jiya Lahadi da kuma biranen ƙasar Canada da dama. An dakatar da gasar ƙwallo ta ƙasa da dama na ɗan ƙaramin lokaci kafin fara wasan domin karama waɗanda aka kashe. Hukumomi sun ayyana abin da ya faru a masujadar Tree of Life a matsayin ƙiyayya, suka ce maharin Robert Bowers ya riƙa faɗin kalaman ƙin jinin Yahudawa lokacin da ya buɗe wuta. Sisa Sayak, mutumin nan mai matuƙar goyon bayan shugaba Donald Trump da ake zargi da aika aƙalla ambulan 13 ɗauke da bumabumai ga masu kushewa shugaban ƙasar, zai kurfana karan farko a kotu yau. Kafofin watsa labaran Amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a Aventura, jihar Florida, zai gurfana gaban alƙalin gwamnatin tarayya a Miami da ke kusa da inda jami'an gwamnatin tarayya suka kama shi ranar Juma'a a motarsa. An rufe tagogin motar da hukumomi suka ce a ciki yake zaune da takardun goyon bayan Trump ko kuma waɗanda aka rufe fuskoki masu adawa da Trump da ake zargin ya aika wa bama-bamai. Sayak, mutumin da ya daɗe yana aikata laifuka, zai fuskanci tuhumance 5 dangane da bama-bamai da ake zargin ya aika mako guda. Ya aika ambulan ɗin da bama-bamai da babu ko ɗaya da ya tarwatse ga ƙusoshin jami'an jam'iyyar Democrat da ke hamayya da Trump, da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden da abokiyar hamayyar Trump a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016, tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, da kuma waɗansu manyan jami'an tsaro da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatin Obama. Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya ce Sayak zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 48 a gidan yari idan aka same shi da laifi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Movement for Democratic Change MDC da Nelson Chamisa ke jagoranta ranar Asabar ta ayyana lauyan ɗan shekaru 40 a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe watanni 2 bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana shugaba Emmerson a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli. Mataimakin shugaban jam'iyyar MDC Megan Komeshi shine ya ayyana Chamisa a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe na zahiri a filin wasan da ke wata unguwa a Harare, inda ta cika makil inda jam'iyyar ke bukin cika shekaru 19 da kafata. Wannan ya harzuka jam'iyyar Zanu PF mai mulki, wadda ta bayyana rantsar da Chamisa a matsayin cin amanar ƙasa tare da jaddada cewa shugaban kasan shine ainihin wanda aka zaba karkashin tsarin demokradiya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe jami'an cacen lotti a Amurka sun ce mutane biyu sun ci cacen lotti ta Powerball da kudinta ya kai naira miliyan 750. An saida tikitin biyu ne a jihohin New York da kuma Iowa ranar Asabar. Wannan ne zunzurutun kuɗi na hudu mafi girma da aka ci a cacen lotti a tarihin Amurka. An saida katin ne akan kuɗi dala, ana saida katin akan kuɗi dala biyu. Kuma ana caca a jihohi 44 na Amurka da kuma Washington DC da Puerto Rico da Virgin Island na Amurka. Makon da ya gabata wani mutum ya ci naira biliyan 1 da miliyan 500 a jihar Carolina, sai dai kawo yanzu wanda ya ci wannan cacen lotin bai bayyana kansa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwadalla, shugaban hukumar zaɓe a Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa ba za ta iya amincewa da sunayen 'yan takarar APC a zamfara ba, har sai an samu sakamakon kotu akan ƙarar da aka kai mata. Ga rahoton Nasiru Adamu Elikaya akan wannan batun.
Daidai lokacin da ake muhawara kan karbar sunayen 'yan takarar zaben 2019 na APC daga jihar Zamfara, shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar ba za ta ce komai ba tunda waɗanda lamarin ya shafa sun kai ƙara kotu, amma san hukumar ba ta karbi sunayen ba. Farfesa Yakubu na magana ne kan raɗe-raɗin jam'iyyar APC ta mika sunayen 'yan takarar ta daga kan na gwamna zuwa 'yan majalisar dattawa da wakilai daga jihar Zamfara, da tun farko hukumar ta ce ba za ta amshi sunayen ba don saba ƙa'idar lokacin gudanar da zaben.
Idan al'amari na gaban kotu, to an hana duk waɗanda aka kai ku gaban kotu ce uffan game da wannan al'amari. To dai abin da ce shine hukumar zabe ba ta karbi sunan 'yan takarar gwamna ko majalisar dattawa ko majalisar wakilai daga jam'iyyar APC daga jihar Zamfara ba, amma sauran magana na kotu.
Jigowar siyasar APC ta Zamfara Iqra Aliyu Bilbis ya ce sun kalubalanci matsayin hukumar zaben a kotu don suna da yakinin an gudanar da zaben da sa ran samun hukunci a talatar nan.
Zahiri mu mun san da cewa a jihar Zamfara an yi zabe, kuma a irin yadda da ita hukumar zaɓe da kuma wasu daga cikin APC headquarter suna ganin kamar ba a yi ba, kuma yanzu magana tana kotu wanda in Allah ya da gobe muna sa ran za a yanke hukunci gaskiya za ta yi halinta.
Alhaji Kira, in an yi zaɓe me yasa waye ne to ya ci zaɓe na sakamakon zaɓen?
In ka lura bayan sakamakon zaɓe na kusan lokacin gaman 11 zuwa 12 sun fito, ya Allah mu abinda muke zage cewa wa'annan mutanen da aka turo su a yadda sun zo da nasu wata manufa da aƙida, kuma sai suka ce an soke zaɓe ƙarfe 8 zuwa 9 na dare, kuma suka bar gari suka tsere. To kaga anan an sha kace kacin cewa
suka tsere ko dai suka tafi. Nan ce mutum ya tsere ai kamar koran sa kai ko akwai abin da yake tsoro.
Sun tsere domin ba su sallama da kowa ba, kuma ba wanda ya san lokacin da suka tafi su. Abin ma takaici da tausayi hanyar da suka bi suka bar jihar Zamfara shine abin takaici. Wajen karfe 8 ko zuwa 9 da dare bayan sun gama wannan auka-auka suka tsere suka bi dare suka bi kuma hanyar da ke da tashin hankali ina wannan yayan fashi din da suka zarra gauran namo da zurmi suka wada jibe cikin dare. Allah cikin rahmansa da Allah ya azurta mu da shugaba na kware da kuma al'umma wanda suka san abin da suke a jihar Zamfara suka ce to babu mafita illa a je kotu. Kotu za ta yanke, za ta raba mu da ita kanta INEC din da kuma wasu mutane a APC a headquarter.
Tun a tarihi in hukumar zabe ta dau mataki kan lamari irin wannan, kotu ce kan zama raba gardama, kuma ko ma ta yaya shari'ar ta kaya ba mamaki wanda bai gamsu ba ya tafi kotun ɗaukaka ƙara. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya. Yanzu kuma kafin mu ci gaba bari za mu shakata da wannan faifai da ke zuwa. To madalla Allah rikan Habu Kalangu da fatan an shakata da wannan wakar. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen sanar murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 11 na dare a nan Washington. Ga shirin mu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba. Kana ba bi sa sakar ke ba. Kudi a kashe ka da hanya mai kyau. Kudi a kashe ku da hanya.
A shirin na yau za mu duba batun fitan motoci ne da ake shigo da su cikin Najeriya daga kasashen waje da kuma bukatar 'yan kasuwa ta kafa cibiyoyin aikin fitan a Sakkwato da Katsina. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. Madalla tun a shekara ta 2015 ne gwamnatin Najeriya ta rufe hanyoyin shigo da motoci illa ta bakin ruwa kawai. Fiye da shekaru uku bayan aiwatar da wannan tsari na gwamnati, masu kamfanonin shigo da motocin, musamman waɗanda ke gudanar da hada-hadar su a yankin arewacin Najeriya, sun ce duk da cewa dama can suna gudanar da cinikayyar su bisa ka'idojin fito da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa, amma a wannan karan suna fuskantar ƙalubale. Alhaji Nasiru Salisu, tsohon sakataren kungiyar dilolin mota ta Najeriya reshen jihar Kano, ya yi ƙarin haske kan wannan batu, amma ya fara ne da bayyana yadda suke gudanar da mu'amalarsu da kamfanonin sayar da motoci na ƙetare.
Daga Amerika muke zuwa mu siyo motocin nan, sannan kuma wani lokacin aka kawo ma daga ko a nan aka kawo, to muna sayan su. Yanzu mafiya yawanci ba kowa ne yake zuwa ma Amerika ba. In ka tashi yanzu ka tafi Amerika ma baka iya siyowa, baka iya siya, amma kana nan a zaune akwai wani kamfani Kopat da AIA, duk kamfanunnuka ne na Amerika, kana zaune dama da kanan ka yi rijista da su, zaka sayi mota. Idan ka sayi mota zaka je banki a nan, bankin da kake, duk bankin da kake so zaka sa kuɗin ka, ka tura musu, ka rubuta adres ɗin da kake so motar ka ta sauka, za su turo ma ga motar ka ga ranar da jirgi zai taso, ga kuma ranar da aka sauke ma kaya, a sauke ma ka je ka biya duty, ka tura ko baka je ko ina ba, zaka tura direba wanda zai ma kiliyarin din, zaka tura mar kuɗin duty a biya, ai komai direba ya kama mota, komai kana zaune, ana kama mota ta ko ina. Amma daga yanzu wajen 2015 din nan shine kuma aka samu wannan matsalar lalle sai ta ruwa. To kalubalen da muke samu kenan yanzu, saboda Lagos dai ba ta da space, idan ka kawo motar ka kwana uku za su baka, ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi za a baka kwana uku, daga bayan kwana uku nan zaka fara biyan demurrage. To wannan shine mu kalubalen da muke fama da shi gaskiya kenan. Amma da an bar Katsina da Sakkwato zaka shigo kai duty, in ma baka da kuɗi zaka ajiye motar ka a nan, duk lokacin da ka samu kuɗi zaka zo ka biya kai duty ka shigo. Amma yanzu tunda aka ce lalle sai ta ruwa, idan ka je Lagos ko baka da kuɗi haka za ka yi tabiyan daga kwana ukun nan, kananan mota kullun kwanan 3,000 mota take yi, to shi za a yi taima lissafi. Ko da ka samu kuɗi ka zo ɗaukan motar ka, sai ka biya wannan demurrage din, sannan kuma ka biya kuɗin duty,
sannan ka ɗauka,
sannan ka ɗauka. To wannan shine yake ja mana mu yanzu kamar matsalar tattalin arzikinmu, mu da kowa da yawa mutane sun yi ƙasa gaskiya.
To kenan wancan tsari na gwamnati da ta ce ta kulle bodoji ba za a iya shigowa ba, ya taka rawa wajen farashin motoci? Misali tunda misali yanzu kana cewa in ka makara bayan ka je ka biya kiliyaran sai ka biya wata tara.
To ai kuɗin idan ka ga ka zo bacin ka biya wannan tarar da kuɗin da zaka da da zaka siyar ka sauriya, to dole zaka yi kokarin dora wa'annan kuɗaɗen, kaga mota dole ta yi sama kenan. Amma da kamar tanan din nan ne da suka bari, to gaskiya motocin sai sun fi sauki, da an bude mana kamar sauran bodojin na ƙasa, to da motocin gaskiya za a fi samun sa da sauki. Tunda idan ka ajiye motar ka, in ka auna ka riga ka sayo motoci, ka auna ka ga kana da kuɗi a ƙasa, idan kana da su zaka iya shigo da su ta Lagos in babu to sai ka ce bari ka sauke a Kwatano da ka baya idan ka samu kuɗi ka je kai duty ka shigo da su ta ƙasa ka biya to wannan gaskiya yafi mana mu sauki
ka ce wannan tsari na takaita al'amarin nan a Lagos kawai ya kaman kawo muku na ƙasa wurin hada hadar tattalin arzikin ku da kasu cinikayyar ku me kake ganin ya kamata a yi domin watakila a getta al'amara kuma ku dinga samun ribar yadda ya kamata
eh to yanzu abin da ya kamata a yi ne da gwamnati mu za ta dube mu ta buɗe bodojin nan na ƙasa insha Allah to za mu samu mutattalin arzikin mu zai fi yawa saboda duk lokacin da ka zo ka kawo motocin nan naka ta zaka aje su a Kwatano idan ka aje su a Kwatano duk ranar da ka samu kuɗi to zaka zo ka biyo da motocinka ta Katsina ne ko Sokoto ka zo ka biya duty ka taho
amma ai an ce kuna ketare sha'anin duty nan ne shine yasa watakila gwamnati ta dauki matakin arfe kan iyakokin ma gaba daya a komar da al'amura can ta bakin ruwa
kowa ya fi son ma ibiya gaskiya duty a ce motarsa da duty saboda ko ina zaka shiga baka da wani fargabar baka tunanin kana tafiya kwasan ya tare ka a hanya ice duty dama ka biya dutan nan kai ma hankalinka ya fi kwanciya
na san kula da kungiyoyi na ko kungiya ta masu sayar da motoci ko cinikayyar su kun taba yin wani yunkuri na ku ankar da gwamnati misali game da bukatar kuta lalle ya kamata a sami yanayi ko na samar da irin bada duty din a Katsina ko a Sokoto
eh mun tayi wannan kokarin da rubuce din mun yi amma kuma yanzu Allah bai sa dai an kalle mu da wannan mu'amalar an zo an zauna an ga ga abin da ya kamata a yi din ba
watakila ita gwamnati tana ganin kamar idan aka killace cewa iya Lagos ne za a yi za a fa samun abin da suke cewa control kuna ganin idan aka kafa cibiya ta yin duty din misali a Katsina ko a Sokoto da ka ambata yanayin zai daya da gwamnati take so irin na Lagos
eh za a samu kuma sai an fi samun ma kudin shigar saboda yanzu mutanen da suke zuwa Kwatano siyo motoci da lume to gaskiya yanzu a kaso 100 ba kaso 10 saboda za su je su siyo motoci ba ta inda za a yi musu duty amma da ko an bude wayannan bodojin to mutane za su koma suna siyo kayan su a Kwatano da Togo su kawo su biya duty su shigo amma yakin yin wannan yanzu to da yawa mutane sun daina ma kawo mota ta wajen ba ma sa harkan motar da yawa mutane sun yi asara a Lagos din nan da yawa kayan su ya zo ba kuɗi don maraj yau gobe baka samu kuɗi ba har motar ba za ka iya ɗaukar ta ba ma don maraj ya cinye ma ita
Alhaji Nasiru Salisu kenan tsohon sakataren kungiyar masu sayar da motoci ta Najeriya Region jihar Kano su kuwa kamfanonin da ke shirye tafiye-tafiyen fasinjoji daga Najeriya zuwa kasashen waje wato travel agencies na bukatar gwamnatin Najeriya ne ta sanya baki kan sabuwar dokar da hukumomin Saudi Arabia suka bullo da ita ta cin tarar kuɗi riyal 2000 akan waɗanda suka halarci aikin umara fiye da sau guda a shekara ɗaya Alhaji Faruk Baba guda cikin waɗanda ke gudanar da wannan hada-hada a nan Kano yayi ƙarin bayani game da wannan batu ko da yake ya fara ne da fayyace irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya
wato shi kamfanin travel agency wato yana bada gudunmawa ta bari iri-iri mafi kankanta zaka samu daga mutum 3 zuwa 10 a ƙarƙashin sa da suke sana'a domin duk kamfanin da yake da izinin wannan zai yi visa ya tura mutane kasashen Saudiya su yi aikin umara ko haji to za ka suna da kuma wani mutum a can ɗaya biyu da yake tarɓar mutane to shi ma a cikin kamfani yake
menene babban kalubalen ku a yanzu kuma iya kake ganin za a warware shi
ito kalubalen gaskiya da yawa tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Saudiya akwai fahimtar juna to su gwamnatin Saudiya ba mu san dalilin da isa suka bada wani dalilin cewar duk wanda yaje umara bana in zai koma kuma a cikin banan sai ya biya wata haraji na riyal 2000 kimanin 1200 kenan kudin Najeriya to wannan mun samu labarin kasashe da yawa aka sawa har da Najeriya a ciki wasu kuma sun koma sun magana da su an janye musu to mu kalubalen mu muna roƙon gwamnatin ta tarayya domin abin ya dame mu aje a lemi waɗanda suke da alhakin wannan abin wannan 2000 na kuɗin Saudiya a cire mana domin wani ya ishe shi abin da zai rike ije umaran nan ibadarsa ta dawo da ita
wai ku ne kuke biya ko kuma matafi ne zai biya
ai matafi ne zai biya hukumar Saudiya su suka sa su ake ba kuɗin
to shi wannan wani real 2000 ne
wai sunansa haraji kaje bara in zaka koma in kaje a shekarar musulunci so daya ake so kaje in zaka koma dan wani yana da iko da zai so uku so hudu
a shekara
to so daya an sa halima kaje in zaka koma sai ka sake biya kai idan kaje yau in kaje wannan shekara wata shekara ka koma sai ka biya wannan da tara shi yasa take damu mu
to ita tarar yaushe ne ba za ta hau kan mutum ba
in kai fashin shekara biyu
wato idan naje bana sai badu wancan zanje
sai badu wancan to kasha
shine zanje ba haraji
shine zaka je ba haraji
ba tara kai
ba tara
ku tunda ba ku kuke biya ba gashi kuna kokawa me za a iya cewa me yana ku a ciki
wato abin da yake nama a ciki abu biyu ne ko uku na farko kaso mu tana dan tsaiku na biyu ko muna tausaya mutana ai duk wanda zai je ai kudin sai zai dauka ai bayar muna roƙon gwamnati ta shiga cikin lamarin nan tunda an yi wa waɗansu mu ma a shiga ai mana muna da labarin an dauke wa Niger da an sa musu an dauke wa Sudan da an sa musu an dauke wa Palestine da an sa musu an dauke wa Egypt da su ma an sa musu to kaga Najeriya ma muna roƙon wanda suke da hannu da akan wannan lamari da su yi magana ko su tashi ta kanan sagarin nan su je su roƙi alfarma na a cire wannan abu
Araji Faruk Baba kenan shugaban kamfanin Koki Travel a nan Kano Masurare ƙarshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan a madadin waɗanda suka tallafa a shirin a sashin Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya
kuma da lagai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga baban gida Jibrin dauke da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da banga jaridar kuma da turaito cewa yanzu haka kace na ce da ya kuno kai sakamakon bacewa da takardun kammala sakandare na shugaban kasa Muhammadu Buhari a hannun hukumomin sojan Najeriya a ci gaba da jan hankalin yan Najeriya daya daga cikin waɗanda suka mai da martani game da wannan sanarwa shine tsohon hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Alani Akinrinade wanda ya ce lamarin abin kunya ne ga rundunar sojan Najeriya ya bayyana cewa shi kanshi yanzu haka bai san inda takardar barin makarantarsa yake ba domin kuwa a lokacin da aka dauke su aikin soji ana buƙatar su gabatar da takardunsu na zahiri ne wato original lamarin da kuma akasarin tsaffin sojojin Najeriya suka bar takardun a hannun hukumomin soji Lieutenant General Akinrinade ya bayyana cewa bai ji mamaki ba da aka ce takardun shugaba Muhammadu Buhari ya bace a hannun hukumomin soja kamar da wata sanarwa ta fadin shugaba ban Najeriya ta nuna sai kuma jaridar Daily Trust jaridar da Troyto cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa a yau Litinin ne za ta bayyana matsayinta game da bukatar kungiyar kwargo ta Najeriya NLC na neman karin naira 30,000 a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikatan gwamnatin Najeriya ministan kwadagon Najeriya Chris Ngigi shine ya sanar da hakan a makon da ya gabata ne da kungiyar kwadagon Najeriya ta sha alwashin fara wani yajin aiki a ranar 6 ga watan Nuwamba wanda gwamnatin tarayyar Najeriya bata aiwatar da karin mafi karancin albashi ga ma'aikatan Najeriya ba sai kuma jaridar Vanga jaridar Troyto cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari na shirin ganawa da shugaban jam'iyyar APC Adamu Oshamale da kuma wasu gwamnonin Najeriya na jam'iyyar APC wanda ke kuka game da akulanda zaben fidda gwani na yan takarar mukamin gwamna da yan majalisu a jihohinsu matakin da ya kamar da jaridar Vanga ta Troyto shugaban zai dauke shi ne domin kaucewa ficewa daga jam'iyyar APC da gwamnonin ke barazanar yi. Matakin inji jaridar Vanguard na zuwa ne a daidai lokacin da wani tsohon gwamna a jihar Yobe, Bukar Abba Ibrahim, kuma dan majalisar dattijai, ya ce mai yiwuwa jam'iyyar ta APC ta sha kai a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Sai kuma jaridar leadership dai ta ruwaito rundunar sojin Najeriya na tabbatar da mutuwar yan kungiyar yan uwa musulmai guda uku a wani batakashi da aka yi tsakanin sojoji da kuma yan kungiyar ranar Asabar a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Jaridar leadership ta ruwaito komandan sojojin Najeriya da ke Abuja, Major General James Yam, yana tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya dora alhakin lamarin akan yan kungiyar yan uwa musulmai da suka nemi kaiwa ayarin wasu sojoji hari da ke dauke da bindigogi da kuma alburusai da suke kan hanyar zuwa Kaduna. Babangida Spring, Murya Amurka daga Lagos.
Babangida Jibrin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuke aiko mana ta na'urar.
Salamu alaikum. Sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Sani Dan Takira daga Dogon Daji. Tambuwar lokacin zannin Sokoto ce, da Allah Sashen Hausa na Murya Amurka yana son kuɗi sannan sakuna ga gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin Aminu Zai Tambuwal da gwamnatin Zamfara a ƙarƙashin jagorancin Abdulaziz Yari. Gaskiya game da irin ta'addancin da ake yi tsakanin Sokoto da Sokoto Zamfara, wallahi abin ya ɓaci. Wannan mutum da aka yi hira da shi, aka intaji da shi America, wallahi ya ma rage wasu abubuwa irin ta'addancin da ake yi a kan hanyar nan. Sati da ya wuce na je na kama hanyar zuwa Abuja, irin ta'addancin da an kai saman hanyar nan sai dai Allah ya gyara.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, tashi mai da kasari zama sashen Hausa na BOA Hausa. Ga sakona nan ga lahirin 'yan Najeriya, mu da su musulmi da Kirista. Shugaba Muhammadu Buhari, ga babbar shawara ta zuwa gare ka a matsayina na zamana ɗan Najeriya mai kulya, mai zaɓe, kuma wanda ya zaɓe ka. Shugaba Muhammadu Buhari, don Allah kada ka bari kungiyar kwada gota ta yajin aiki ranar 6 ga watan 11 a 2018.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Za a sauka da tutoci a gine-ginen gwamnatin Amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin karama waɗanda aka yi wa kisan gilla wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. Shugaba Donald Trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimaman ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankalin. Shugaba Trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a duka ofisoshin jakadancin Amurka da kuma ƙananan ofisoshin ayyukan jakadancin Amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan ƙasar. Sisa Sayak, mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba Donald Trump da ake zargi da aika akalla ambulan 13 dauke da bama-bamai ga masu kushewa shugaban ƙasar zai gurfana karan farko a kotu yau. Kafofin watsa labaran Amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a jihar Florida zai kurbana gaban alkalin gwamnatin tarayya a Miami, jihar ta Florida, da ke kusa da inda jami'an gwamnatin tarayya suka kama shi ranar Juma'a a motarsa. An daddabe tagogin motar da hukumomi suka ce a ciki yake zaune da takardun goyon bayan Trump da kuma waɗanda aka rufe fuskokin masu adawa da Trump da ake zargin ya aikawa bama-bamai.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai Chandala Azari ya zaje wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na Murya Amurka. Yanzu madadin Alheri Gilles Abdul da taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya shirya ya bada umarni, da injiniyan mu na wannan hantsin wato John Ellison. Baba ya kuma kirin ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.